sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariya ta yau Asabar wanda ta yi daidai da 20 ga watan Nuwamba shekara ta 2021. Inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe 10 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarafilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
A garin jiya Juma'a, 'yan sandan birnin Portland sun ayyana wani bore a matsayin tarzoma a cikin gari don nuna adawa da sakin wani matashi wanda ya kashe mutane biyu da raunata wani. Masu sharhi sun yi imanin cewa can da Amurka za su yi amfani da wani taron shugabannin da ba sai aka saba yi ba a farkon wannan makon da yin aiki kan yanayi da mu'amalar 'yan jarida. Haka kuma da cewa kasar Portland ta zargi Belarus zai Juma'a da yin jigilar ɗaruruwan 'yan gudun hijira zuwa kan iyakar ƙasashen biyu tare da kafa musu guya wajen tsallaka cikin ƙasar ta Portland.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. A ɓangaren rahotanni kuwa za a ji shin da gaske gwamnatin Amurka take na taimakawa Najeriya yaƙi da ta'addancin cikin gida?
To in haka ne, al'ummar da ake kashewa a arewacin Najeriya su ba mutane ba ne? Ko ku al'ummar da ake kashewa a kudu maso kudu da kudu maso gabas?
Wasu rahotanni kuwa na nuni da yadda wasu makarraban shugaba Buhari ke bashi bayanai a kai-kaici don cimma burin kansu.
Na abin da ya dangaci kudaden gwamnatin tarayya in ta tabbata ba ma'aula ba ce wadda sai ta je wajen shugaban kasa kan shawara.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali. Haka zalika a cikin shirin za mu gabatar muku da shirin mu na adawo lafiya wanda Baba Yakubu Makiri ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kamun a kai ga jin waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. A daren jiya Juma'a, 'yan sanda a birnin Portland sun ayyana wani bore a matsayin tarzoma a cikin gari don nuna adawa da sakin wani matashi wanda ya kashe mutane biyu tare da raunata wani da ya yi wata zanga-zanga a Wisconsin. Tashar talabijin ta Ko'in ta rawaito cewa zanga-zangar kusan mutane 200 ta zama tarzoma bayan da masu zanga-zangar suka fara fasa tagogi suna jifan 'yan sanda da kuma magana akan kone cibiyar shari'ar birnin. Masu zanga-zangar sun taru ne bayan da masu yanke hukunci suka wanke Kyle Rittenhouse mai shekaru 18 a Kenosha da ke jihar Wisconsin daga tuhumar kisan kai. Masu sharhi sun yi imanin cewa China da Amurka za su yi amfani da wani taron shugabannin da ba kasafai aka saba yi ba a farkon wannan makon don yin aiki kan yanayi da mu'amalar 'yan jarida, amma za su kawar da batutuwan da suka shafi batun gina sojan asiri tekun Pacific har sai dangantakar ta inganta, in ji manazarta. Shugaban Amurka Joe Biden ya gaya takwaransa na ƙasar China Xi Jinping a ranar Litinin ta hanyar hoton bidiyo. Shi ya kare ɗiyaucin ƙasar China kuma ya ba da shawarar yin haɗin gwiwa, yayin da Biden ya buƙaci rage haɗarin tashin hankali, ya kuma yi kira ga shi kan take haƙƙin ɗan adam da kuma makomar Taiwan. Gwamnatin Amurka tana kallon ƙasar China a matsayin wata babbar abokiyar gasa mai wayo, yayin da Beijing ke ƙoƙarin bunƙasa ƙarfin soja da tattalin arzikinta a gaɓar teku. Ɓangarorin biyu sun yi taho magama kan kasuwanci, inda kayayyaki na kimanin dalar Amurka biliyan 550 aka sanya musu ƙarin haraji a yanzu fiye da na shekarar 2018. Da sirrin fasaha gami da fitintunan sojojin yankin, ƙasashen biyu sun aike da jiragen yaƙi zuwa mashigin Taiwan da kuma tekun kudancin China. Bacewa wani ɗan wasan tennis na ƙasar China wanda ya zargi wani tsohon babban jami'in hukumar kula da harkokin siyasa na ƙasar da cin zarafi da alama da gwamnatin ƙasar China na son daƙile duk wata barazana ga mulkinta, in ji masu lura da al'amura. Peng Shu, ɗan shekaru 35, tsohon ɗan ƙwallon wasan tennis na duniya ne, ya bayyana ta kafar sada zumunta da ƙasar China Weibo a ranar 2 ga watan Nuwamba cewa tsohon mataimakin firaministan kasar Zengoli ya ci zarafin su ta hanyar lalata inji sashen Mandarin na muryar Amurka. Hukumomin China sun gaggawa goge sakon. A wannan makon duk da haka kungiyoyin kare haƙƙin dan adam sun fara tambayar inda za a iya samun Peng kuma kungiyar kallon tennis ta mata ta Amurka WTA ta buƙaci da a kula da awatta yadda ya kamata. Ma'ana tilas ne a bincike kan zargin da ake yi da gaske cikin gaskiya a bayyane tare da tantancewa. Ta yi barazanar janye dukkan gasar ta daga ƙasar China wanda ka iya janyo asarar miliyoyin daloli a cikin harkokin kasuwanci a ƙasar. Liz Truss mai magana da yawun ofishin kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Juma'a ta ce yana da matuƙar muhimmanci a samu shaidar inda take da kuma jin daɗinta da kuma gudanar da cikakken bincike na gaskiya kan zarge-zargen da ake mata na yin lalata da Zhang.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara, kamun mu kai ga kashi na biyu bari mu gabatar muku da rahoton mu na farko. Masana a Najeriya sun fara maida martani bayan ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a kasar. Ziyarar ta maida hankali kan inganta diplomasiyar kasashen biyu da haɓaka tattalin arziki da sha'anin tsaro da kuma inganta kiwon lafiya musamman yaƙi da annobar corona. Daga birnin tarayya Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
Daga cikin yarjejeniyoyin da gwamnatin Najeriya ta cimma a ziyarar Antonio Blinken, shawkan matsalar tsaro na ciki, inda ta ce Amurka za ta tallafa wa harkar tsaron Najeriya da ke ci gaba da taɓarɓarewa bayan da ya nemi a hukunta jami'an tsaro da suka kashe masu zanga-zangar ƴan SAS. Yahuza Ahmad Getso, masani ne kan sha'anin tsaro a Najeriya, ya ce da akwai lauje cikin nadi kan wannan batu.
A ƙarshen dukewa yake wayan tattaunawa shi da Malam Muhammadu Buhari shugaban ƙasar Najeriya, shi sakataren gwamnatin ƙasar Amurka, ai abin da ya ce shi ne na san su san matsayin gwamnatin tarayyar Najeriya akan waɗanda aka kashe a yankin Lekki lokacin da aka yi zanga-zangar ƴan SAS. To in haka ne al'umma da ake kashewa a arewacin Najeriya su ba mutane bane ko ku al'umma da ake kashewa a kudu maso kudu da kudu maso gabas da kudu maso yamma su ba mutane bane ko ku su kadai ne shafafu da mai mu mutanen arewa dabbobi ne. Ba na tsammanin cewar da gaske ƙasar Amerika take tana da shirin taimakawa Najeriya, domin inda gaske take yin shekara nawa aka yi ana kashe ƴan Najeriya kuma kullun tana da abubuwan da ya kamata taimakawa ƙasar Najeriya ba yi shi akan lokaci ba. Tsawon shekarun nan 6-7 da Malam Muhammadu Buhari ƴan Najeriya suna ganin gazawar shi da sun taimakawa Najeriya, an dauki waɗannan ma'aikata kuma an horar da su kuma ma'aikatan da ake da su kayan aikin da ba su da shi. Amerika ta ba da kayan aiki na zamani waɗanda suka yi daidai da yanda za a iya kakkaɓe waɗannan masu aikata laifi.
To sai dai Dr. Isa Abdullahi, ƙwararre ta fannin tattalin arzikin ƙasa, ya ce dole ne fa duk wata ƙasar da ke son ci gaba ta samu wani ɗakin da za ta jingina da ita.
Wato a zahirin magana duniya tana tafiya ne da yanayin yadda abubuwa suke tafiya a siyasar duniya. Ba yadda za a yi ƙasar Najeriya ta zamanto ita nan ba tana cikin manyan ƙasashen duniya ba kuma ta yi tafiyar ta ita kadai ba ta da uwar ɗaki. In ka ga wata ƙasa tana rarrafawa, tana ɗagawa ta samu ta yi wasu abubuwa na cimma burorin da take da su, to akwai uwar ɗakin ta. Wani lokaci can baya American ba ta son ta gama Najeriya a cikin littafin ta na diplomasiya na duniya. To yanzu tunda mun samu damar da har gwamnatin tana da buƙatar ta zo har cikin Afirka, ta zo cikin Najeriya, ta yi hulɗa da mu akan abin da ya shafi diplomasiyar duniya da kuma ci gaba wajen tattalin arziki, tsaro, noma da kuma sauran harka na ilimi da sauransu, to gaskiya dama ce. Ba yadda za a yi, ko da dai wani abin ba zai mana daɗi ba, in ka bada kaɗan ka samu ɗan daidai a cikin abin da zai warware maka matsala ba damuwa ba ne.
Najeriya, wacce ke zama ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka, ta yi ƙaurin suna wajen fama da matsalar cin hanci da rashawa da rubda ciki kan dukiyar talakawan ƙasar. Kudirin da Amurka ta ce za ta cigaba ta taimakawa wajen yaƙi da shi. Farfesa Tahir Mamman ya yi tsokaci da haka.
Magana cin hanci kan gaske da sama da dukiyar jama'a ba karamin barna yake mana wa ƙasa nan ba. Shi ne Amurka ba irin rashin cin gaban mu a wannan ƙasa nan. To haka duk wani gudunmawa wadda wata ƙasa ta ta bayar sai dai mai maraba. Kamar yadda kika sani, mutane mu da dama an su saci kuɗi waje suke kaiwa. Bankuna na ƙasashen waje ake kai su. Har da Amurka. Don haka wasu kuraren waɗanda suke can waɗanda aka tabbatar da kasancewar su a wurin yana da kyau su bada hadin kai a dama na wayannan kudaden nan.
In Najeriya dai na fatan wannan ziyarar da sakataren gwamnatin Amurka ya kawo kasar da dukkan yarjejeniyoyin da aka cimma zai haifar da dame ido. Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Kwamitin bayan shawara na cibiyar daƙilar cututtuka ta Amurka zai juma'a ta kaɗa ƙuri'a inda baki ɗaya kwamitin ya amince don samar da allurar rigakafin COVID-19 ta uku ga waɗanda ke da shekaru 18 da haihuwa. CDC ta kuma ce waɗanda suka wuce shekaru 50 ya kamata su samu allura mai ƙarawa rigakafin kuzari. Matakin ya zo ne bayan da hukumar da ke tantance abinci da magunguna ta Amurka FDA ta fara da bada izinin amfanin gaggawa don ƙara ƙarfin allurar rigakafin Pfizer da Moderna ga duk manya na Amurka. Rigakafin Moderna da Pfizer da suka kasance ga wasu kadai amma yanzu za su iya kasancewa ga duk wanda ya samu rigakafi ta biyu kuma akalla watanni 6 da suka wuce. Waɗanda suka karɓa alluran Johnson & Johnson guda ɗaya an riga an karɓa musu gwiwa su karɓa ta biyu. Director CDC Rochelle Walensky ta sanya hannu kan shawarar da yammacin jiya Juma'a. Daga ƙarshe ƙasar Poland ta zargi Belarus jiya Juma'a da yin jigilar ɗaruruwan 'yan gudun hijira zuwa kan iyakar ƙasashen biyu tare da ƙarfafa musu gwiwa wajen tsallaka cikin ƙasar Poland ba bisa ƙa'ida ba don shiga ƙungiyar tarayyar Turai. Zargin da ke zuwa sau'i bayan da jami'an Belarus suka share sansanin 'yan gudun hijirar da aka yi garkuwa da Dubai. Kimanin 'yan gudun hijira 2,000 yawancinsu na gabas ta tsakiya an kwashe su zuwa wani katafaren gini a ranar Alhamis abinda ya ba su damar tsira daga sansanin na waje. 'Yan gudun hijira dama sun mutu a lokacin da sanyi ya yi sanyi. Zargin da Portland ta yi wa Belarus ya nuna cewa ba a warware rikicin gabas da yamma da ke ta'azzara ba a cikin 'yan makonnin da suka gabata. Ƙungiyar tarayyar Turai ta zura ido tana kallon halin da ake ciki akan iyakar. Ganin yadda dubban 'yanci da nake shiga kan iyakokinta.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku sauran rahotanni da muke tafa da su. Wasu 'yan Najeriya da dama na da yakinin cewa ba shugaba Buhari ke jan ragamar gwamnatinsa ba. Idan aka yi la'akari da yadda wasu abubuwa ke gudana a gwamnatin wanda ya fi ɗaukar hankali a 'yan kwanakin nan shi ne na zargi da ake yi cewar ministan shari'ar ƙasar ya umarci wani banki da ya canza wasu makudan kuɗaɗen gwamnati da suka kai dala miliyan 136 wanda hakan ya sa gwamnatin yin asara mai yawa ba tare da izinin shugaban ƙasar ba. Amma na tambayi ministan shari'a Abubakar Malami wanda ya musanta hakan.
To da hukuncin da zaka iya yankewa akan ainihin wannan zargin yana da ƙarshin gaskiya ko bayar ya ta'allaka da bayanai wadanda ya kamata in baka sai ka samu auni na yanke hukunci akan su. Wannan mu'amala dai da ake magana akan ta mu'amala ce wadda ta haddasu a shekara ta 2017. Kuma kamar yadda sani bayan an kafa wannan gwamnati shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya shartanta cewa duka kuɗaɗen gwamnatin tarayya su koma asusun guda asusu ɗaya wato single treasury account TSA. Kuma kawai ya shartanta lokaci na compliance cewa kowace hukumar gwamnati ta tabbatar da cewa ta shigar da waɗannan kuɗaɗe na waɗanda suka dangance ta cikin wannan asusu cikin ƙayyadadden lokaci. To inda damuwa ta shiga bayan an shartanta ƙayyadadden lokaci daga baya sai aka samu wasu asusu ɓoyayye waɗanda ake zargin cewa hukumomin gwamnatin tarayya sun ɓoye kuma kuɗaɗen nan na gwamnatin tarayya ne. Wannan account ɗin da danganci wannan da ke Keystone Bank aka kawo tsegumi don gane da shi kuma aka ɗauki matakai na bin bahasi aka samu tabbacin cewa wannan asusun yana nan yana wanzuwa. kun kudaden na kudaden gwamnatin tarayya ne kuma kudade ne waɗanda suka cancanci shiga wannan asusu na bai daya a cikin yanayi na kokarin ainihin bin bahasin ganin cewa waɗannan kudade official attorney general ya dai kadi na tabbatar da cewa kudaden nan an cire su an maishe su account din da ya kamata su shiga to wannan shine sanadi a shekara ta 2017 official rate na central bank tana canji akan naira 300 saboda haka bankin nan Keystone Bank ya nemi cewa a bashi a daga masa kafa tsawon shekaru kuma ainihin gwamnati bata amince da daga kafa ba tunda ta bada lokaci kuma lokacin nan ya wuce saboda haka ba su da dala suka nemi alhorma a bar su su biya kudaden nan a naira Central Bank ya amince da cewa zai karbi kudin su shiga account din TS a naira kuma official rate dinnan na naira a wannan lokaci yana 3.5 saboda haka kudi dai official attorney general ya ci nasarar gano kudi da ake zargin cewa za a yi rubda ciki da su ya ci nasarar tabbatar da cewa kudin nan sun shiga account din gwamnati saboda haka idan ka zo a shekara ta 2021 kana magana cewa an samu wani bambanci na alif shekara yanzu ta tana 500 da wani abu ka kawo lissafin bambancin 500 a shekara ta 2021 wa akan transaction wanda aka gudanar a shekara ta 2017 ina ganin zalunci ne
to minista ana ganin cewa ai idan aka duba kamar yanda suke zargi cewa ai waɗannan kuɗaɗe ka bada umurni ne domin gashin kanka wanda kuma ya tabbatar da cewa bayanin da kuka ba ma shugaban kasa kun ba shi bayanai waɗanda suke ba na daidai ba shi yasa ya amince da wannan wannan magana ta tabbata kun ba shi ainihin bayani wanda yake ba na gaskiya ba kenan
ai mukamu amalan da ta danganci recovery na abin da ya danganci kudaden gwamnatin tarayya in ta tabbata ba mahaula bace wanda sai ta je wajen shugaban kasa kan shawara daidai ta sanarwa cewa ga abin da aka yi mu'amala ce ta recovery yanzu na zo America kan abin da danganci din kudin Najeriya na taro da kwabo saboda haka misali idan na yi nasarar samun ai abin da ya haddasu daga baya an sanar da shugaban kasa ne cewa an yi nasarar dawowa da su saboda haka don su zo in yi mu'amala wadda ta danganci ba ta kudaden gwamnatin tarayya maganar da ta danganci ainihin ba mu shugaban kasa magana bai baiki ba ta taso ba
ministan shari'ar Najeriya kenan Abubakar Malami Daya daga cikin bayanan da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi a ziyarar da ya kai Najeriya shine na albishir da yawa kasar na cire sunanta a ayarin kasashe da suke tauye ƴancin addini hakan kuwa ya ja hankalin ƴan kasa da ƙwararru a fannin diplomasiyyar kasa da kasa inda suka bayyana na kasu ko kuma aka san hakan a wannan rahoton da wakiliyarmu Madina Dauda ta hada muna
A shekara 2020 ne Amurka ta ayyana Najeriya a matsayin kasa da ke tauye ƴancin mabiya addinai daban-daban da ake da su a kasar. Amma da wannan jawabi na Anthony Blinken, yanzu Najeriya ta fice daga cikin jerin kasashe da aka hada a wannan shekara ta 2021. Shugaban gudanarwa ta kungiyar Amnesty International, Awal Musa Rassanjani, ya yi tsokaci.
Ya yi daidai saboda daman can mu ba mu yarda cewa akwai wani yunkuri da ake yi don a hana mutane addini ne ba ko na musulunci ko na christianity ko kuma sauran addini a Najeriya ni na ga daman can tun farko ba a tsaya an yi nazari sosai ba kafin a dau wannan mataki wasu ne daman can wanda suke son su kawo wa Najeriya bakin jini suka yi amfani da damar su dan su je su zaga kasashe kamar na Amurka dan a sa wa Najeriya takunkumi
shi kuwa malamin tsangayar siyasa da diplomasiyyar kasa da kasa a jami'ar Abuja Dr. B.D. Faruk yana ganin za a iya kallon wannan mataki da kasar Amurka ta dauka ta fannoni uku.
Dalili na farko dai wanda yana da inganci sosai shine cewa Najeriya ta yi aiki sosai tunda shi harkar tafiya na tsakanin kasashe abu ne wanda ba dole a fili ake yin sa ba kusan kashi 85 daga cikin sa a bayan fage ake yin sa. To tabbas Najeriya ta yi namijin kokari na nuna America cewa wannan abu da ta yi a shekaru da suka wuce ba daidai ba. Muhimmin kuma abu na biyu shine shi kanshi wannan hukuncin da aka yanke ba dan an yi wani tsauran bincike bane ko kuma an tabbatar da wasu abubuwa. Hasali duk wanda ya san Najeriya ya san cewa wanda suka je suka bada shaida akan wannan abubuwan maganar da suka faɗa ba gaskiya bace, ba wanda yake bin wani akan addinin sa a Najeriya yana tsawama mishi. Abin da ya dame su duk abu ne na siyasa wanda suke mai da shi addini. To na uku kuma shine tsarin tafiyar da diplomasiyar kasa. Akwai yadda akan cewa abubuwan da suke faruwa a cikin gida a kasa suna da tasiri akan yanda kasa take tafiyar da harkokin ta na waje.
Amma ga babban mukarrabin Malam Ibrahim Elzazzaki na kungiyar Shi'a IMN a Najeriya, Muhammad Ibrahim Gamawa, yana ganin ba a yi wa Shi'a adalci ba.
Cikin abubuwan da Amerika ke badawa na mamaki, to wannan babban su ne a cikin abubuwan mamaki. Wannan zai iya zama jagora a cikin abubuwan mamaki da Amerika ta yi. Yanzu aka cire Najeriya a sunan kasan da ke tauye 'yancin addini, aka ce ba ta tauyewa. To da Allah, a duniyar nan wace kasa ce wacce ta cancanci a kira ta mai tauye 'yancin addini in banda Najeriya? Kula fa an same mu yan Shi'a an kashe mana mutum ya fi 1000 saboda kawai muna yan Shi'a.
A ayarin kasashe da ke tauye 'yancin addini na shekara 2021 akwai kasashe 10 ciki har da kasar China da Russia. Anthony Blinken ya ce gwamnatin Amurka za ta ci gaba da saka takunkumi kan kasashe da gwamnatocin su ke hana 'yan kasar yin addinin da suke so. Blinken ya kammala ziyararsa na kwanaki 2 a Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu dai masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya fu muke ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin dawo lafiya zai kawo karshen tattaunawa da Jami'ar Hulɗa da Jama'a ta hukumar Castilla mai sa ido akan dokokin tuki a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya, Mrs. TMA Joy, akan sanya wutar traffic light a wasu sassa na jihar. To a yau za mu tashi ne daga wannan gabar.
Kasan inda aka hada jama'a da yawa, wani lokaci yakan kasance sai ka gan wani ya zo ya gan kamar shi ya fi kowa sauri, in hanya bata bashi traffic light bata bashi wuce ba sai ka gan yana kokari ya zo ya wuce, ko kuma in ya ganta tana kore can da nesa yana zuwa sai ka gan ya kara gudu yana zuwa, ko da in ya zo kusa ta ce me ya tsaya sai ka gan bai so ya tsaya yana kokari ya wuce. To akan samu iri wayannan mutane gifi, amma kowace rana muna fadakar da mutane su dinga bin dokokin traffic light domin kar a samu hatsari a wayannan junctions da akwai traffic light. Kuma mukan sa jami'an mu kuma su tattaya a wayannan traffic light din su tabbatar cewa suna sa ido in sun gan mutum yana taho da gudu yana sai zai wuce ko da hanya bata bashi ba sai su dan mai hannu yanda zai dan tsaya kar ya wuce kar a samu hatsari.
To mama dan wasu suka rike gora, ku goje masa haka?
A'a, ba mu ce ma jami'an mu su rike gora ba, kuma ba mu so mu gan su suna rike gora a hanya, amma ka gan suna rike gora wayannan ba jami'an mu bane, ne bi wasu ƴan bata gari ne kawai suna rike gora, amma jami'an mu ba su da izini su rike gora. A kullum shugaban hukumar Kasiya wato Major Garba Yayarimi mai Murabus yana fadakar da mutanen mu, ana ba su dokoki kamin su fita hanya, kuma wannan doka muna da shi kar kowa ya rike gora, ba a so a gan jami'an Kasiya rike da gora a hanya.
To a wasu lokuta jami'an ku suna idan mutum wasu direbobi sun koka cewa idan suka fake mota kaman a gefen hanya, musamman yanda ake ta gyare-gyare akan tituna haka nan, sai ka ga kafin mutum ya fito sai ya zo ya iske an kwance mai lambar mota na baya. Ba san matsayin wannan abu ba, akwai doka da ta ce haka?
To muna da dokoki da yawa da ya nuna cewa kar a yi faki a inda bai kamata ba. To kaga idan mutum ya zo da motarsa ya zo ije a window inda bai kamata ba, idan wannan mota tana kawo matsala, wasu motoci ba su samu dama su wuce yanda ya kamata, to kaga yana causing abin da yake kira obstruction kenan a hanya. So doka ta ba mu izini mu sa mu nemi hanya da za mu yi wannan mutum zai doke wannan mota daga wurin, kuma ba zai sake koda wata rana ba zai sake zo yayi parking a wurin ba. So wani lokaci kaga akan cire plate number din domin ba mutum din a wurin, kuma ba inda za a iya a same shi, amma wannan dan an kwance plate number din zai zo ya bi baya ya zo ya karba. To kaga nan sai a fadakar da shi, domin wani yakan faka motar ya tafi yayi awa biyu uku hudu yana waje, motar kuma tana nan tana causing obstruction a hanya.
To a karshe yanzu wani irin kira za ku yi ga waɗanda da suke garuruwan da ke cikin wannan jiha inda aka sa wannan fitila ɗin nan na traffic light?
To muna kira ga jama'a masu tuki, musamman in suka je junction da akwai traffic light, da kasance kowa ya hakuri ya jira. Wannan traffic light ɗin ba ta wuce minti daya da rabi, kowa zai samu ya wuce idan dai an samu an yi hakuri, domin sandaya akan samu an motoci sun je sun buge junansu akan traffic light don ba hakuri, amma in kowa ya yi hakuri za a wuce a tafi inda za a je lafiya.
Madalla a gaida Mrs. Yene Joy na hukumar Kasliya mai kula da dokokin hanya a jihar Kaduna, kuma anan muka kawo karshen tattaunawar tasu. A mako mai zuwa wannan shirin zai shiga kasar Ghana, inda tuni mutum 2,226 suka hallaka ta hanyar hatsarin ababen hawa a cikin watanni 9 da wannan shekara. Adadin da ya haura alƙalumar bara cikin watanni 9, inda mutum 1,827 suka mutu, a cewar sashen 'yan sandan Ghana mai kula da motoci. Idan Allah ya kai mu sabon mako, wannan shirin zai dubi yadda mahukunta ke tunkarin wannan abin fargaban a kasar Ghana. Amma kafin nan, a madadin Sani Sha'ibu Malumfashi da bakuwarsa Mrs. Femi George, jami'ar hulɗa da jama'a a hukumar Kasliya a jihar Kaduna, da ma daukacin ma'aikacin sashen Hausa na murya Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sauti, Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
Muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
A daren jiya Juma, 'yan sanda a birnin Portland sun ayyana wani bore a matsayin tarzoma a cikin gari don nuna adawa da sakin wani matashi wanda ya kashe mutane biyu tare da raunata wani da ya yi wata zanga-zanga a Wisconsin. Tashar talabijin ta Ko'in ta rawaito cewa zanga-zangar kusan mutane 200 ta zama tarzoma bayan da masu zanga-zanga suka fara fasa tagogi suna jifan 'yan sanda da kuma magana akan kone cibiyar shari'ar birnin. Masu yari sun yi imanin cewa China da Amurka za su yi amfani da wani taron shugabannin da ba kasafai aka saba yi ba a farkon wannan makon don yin aiki kan yanayi da mu'amalar 'yan jarida, amma za su kawar da batutuwan da suka shafi batun gina sojan Asia da tekun Pacific har sai dangantakar ta inganta, in ji manazarta. Bacewa wani ɗan wasan tennis na ƙasar China wanda ya zargi wani tsohon babban jami'in hukumar kula da harkokin siyasa na ƙasar da cin zarafi da alama da gwamnatin ƙasar China na son daƙile duk wata barazana ga mulkinta, in ji masu lura da al'amura.
An sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah ya kai mu cikin shirinmu na daren ku karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 8 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar Kwalandiya peace salam.